Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyan Talata. Daya ga watan Oktoba shekarar 2019 wanda ya dace ranar da Najeriya ta samu ƴancin kai. Za ku saurare mu ne akan mitoci da suka hada da 16:25:31. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal Duniya. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Muna kuma taya al'ummar Najeriya bukin cika shekaru 59 da samun ƴancin kai. Ni ne Baba Yakub Makiri tare da Hadiza Kyari. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Amma kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
‘Yan jam’iyyar Democrats a Majalisar Wakilai ta Amurka suna ci gaba da binciken tsige shugaba Donald Trump tare da takardar gayyatin kotu. Korea ta Arewa ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu ana ci gaba da samun tara jijiyar wuya tsakaninta da Amurka. Wani harin sama da Amurka ta kai a Libya ya kashe mayakan kungiyar IS 7 a cewar rundunar sojojin Amurka da ke Afirka, wato AFRICOM.
Tokanan labaran kenan kuka saurara. Bayan kun gama jin labarai, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau Najeriya ke cika shekaru 59 da samun ƴancin kai. Za ku kuma ji jawabai da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi wa al'umman Najeriya da safiyar yau, inda ya taɓo abubuwa da dama.
On fighting corruption, our institutional reforms to enforce
a yaƙi da cin hanci da rashawa, sababbin tsare-tsare ga canji akan asusun bai ɗaya na gwamnatin tarayyar Najeriya ya taimaka matuƙa gaya.
Za ku kuma ji fashin baki a kan jawaban na shugaban ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jihar Borno duk akan bikin na Independent. Wasu 'yan Najeriya kuma sun bayyana ra'ayoyinsu akan yadda suke gani ƴancin kai da Najeriya ta samu shekaru 59 da suka shuɗe.
Ka gamsu da cigaban da aka samu yanzu shekaru 59. Gaskiya ba samu wani cigaba ba ne. Gaskiya ƴancin da aka samu a Najeriya gaskiya duka zero ne.
To idan lokaci ya bamu dama kuma za mu ɗauko wato wani rahoto a kan buki ko kuma buki wanda Babban Bankin Duniya ya shirya domin taya Najeriya shagulgulan ƴancin samun kai. Amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilai ta Amurka suna ci gaba da bincike da zai iya kaiwa ga tsige shugaba Donald Trump tare da miƙa takardar gayyatar kotu na neman a miƙa wasu takardu daga lauyansa da na sakataren harkokin wajen Amurka, tare kuma da zaman sauraron bahasin da aka shirya a wannan makon da wasu tsoffin jami'an da ke da hannu da ya shafi manufofin Amurka da ƙasar Ukraine. Shugabannin harkokin waje na majalisar da kwamitocin leƙen asiri da na sa ido sun bai wa sakataren harkokin waje Mike Pompeo har zuwa ranar Alhamis don samar da wasu takardu masu alaka da binciken da aka gabatar, bayan wani mai kwarmatan bayanai ya nuna damuwarsa da cewa Trump yana amfani da ikon ofishinsa don neman kasalanda daga wata ƙasar waje a zaɓen Amurka na shekarar 2020. Shugabansu Elliot Engel, Adam Schiff da Leah Cummings su ma suna ba da takardar gayyatar kotu a jiya Litinin zuwa ga lauyan Trump Rudy Giuliani tare da wa'adin ranar 15 ga watan Oktoba. Ƙasar China ta nuna irin ƙarfin sojinta a cikin wani gagarumin fareti yayin da take bikin cikar ƙasar na shekara 70 a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar Communist a yau Talata, yayin da shugaban ƙasar Xi Jinping ya sha adan cikin court mai ruwan toka. Prime Minister Li Qiang da sauran jami'an jam'iyyar sun haɗu da shi yayin da ɗaruruwan sojoji suka yi ta zagaye a filin Tiananmen, inda shugaban jam'iyyar Mao Zedong ya ba da sanarwa kafa jamhuriyar jama'ar China a ranar 1 ga watan Oktoba 1949. A cikin wani jawabi da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin na ƙasar, shugaba Xi ya ba da sanarwa cewa ba wani ƙarfi da zai iya girgiza tushen ƙasar China ko kuma hana ci gaba da ƴan ƙasar China. Daga baya zai ya shiga wata motar hawa ta limousine kuma ya tsaya tsaye a gilashin rufin motar yayin da yake zagayar rundunar sojoji da kayan aikin soja, ta da makamai masu linzami dauke da manyan makamai. Amurka ta sanya takunkumi akan kamfanoni da dama da mutanen da ke da alaka da hukumar bincike ta internet da mai tallafa su Yevgeny Prigozhin dangane da kasalan da din Russia a zaben Amurka. A cikin wani sabon shirin ma'aikatar baitin malin kasar na ƙara matsin lamba akan Yevgeny Prigozhin ba kawai anan yake nuna goyen bayan sa ga hukumar binciken internet ba dangane da kokarin da yake yi na yin kasalan da a zaben Amurka na shekarar 2018 amma kuma ta bayyana kadurorin sa wadanda suka hada da jiragen sa masu saukar angulu da jirgin sa na ruwa inji ma'aikatar baitin malin a cikin wata sanarwa da ya bada jiya Litinin hukumar bincike ta internet wata kungiya ce da take St. Petersburg da aka fi sani da suna Troll Farm din Russia.
To labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon gabatarwar wannan shiri yau Najeriya take bukin cika shekaru 50 da samun yancin kai kuma shugaban kasar ya yi jawabai da dama inda ya taɓo abubuwa da dama Umar Faruk Musa da rahoto akan haka
yau tarayyar Najeriya ta cika shekara 59 da samun yancin kai kuma gwamnatin tarayya da na jihohi suna ci gaba da yin shagulgula da bayanai akan nasarori da irin kalubalen da ƙasa ke fuskanta dangane da kawo ci gaba da kuma walwala ga al'umman Najeriya baki daya. Bukin na yau dai yana gudana ne da wani bayani na musamman da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi tun da safiya inda ya taɓo fannoni daban-daban tun lokacin da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2015 dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa, samar da tsaro, bunƙasa tattalin arziki, kawo walwala akan sha'anin noma ga 'yan ƙasa da duk waɗansu abubuwa da ya yi alkawari a lokacin da yana kamfe cewa 'yan Najeriya za su ga canji idan aka auna da auban da gwamnatocin baya na kasar suka yi. A bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa, shugaban kasar ya ce,
"On fighting corruption, our institutional reforms to enforce the treasury."
A yaƙi da cin hanci da rashawa, sababbin tsare-tsare da canji akan asusun bai daya na gwamnatin tarayyar Najeriya ya kai ga gabatar da aiki na kwarmato da biyan kudade kai tsaye ga hukumomin gwamnati da kuma kamfanoni ya taimaka matuƙa gaya gurin hana sace-sace na dubban miliyoyin naira kamar yadda bincike-bincike nuna a cikin kasar. Haka kuma akan maganar yanar gizo, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce,
"Attention is increasingly being focused on cyber crimes and the abuse of technology."
A bangaren yanar gizo kuwa da sassa na sada zumunta, yanzu hankali ya raja'a ne akan hana aikata laifuka ta hanyar yanar gizo da barna a sashen sada zumunta gurin yaɗa ƙiyayya da husuma wadda za iya tada hankalin al'umma. Don haka ne gwamnati ta yi tsari mai ƙarfin gaske na tabbatar da cewa ko da yake kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba 'yan ƙasa damar bayyana albarkacin bakin su akan duk abubuwan da ya shafe su ko na addini ko siyasa da al'adu da dai sauransu, wajibi ne a ɗauki matakai masu ƙarfin gaske na hana barna a wannan sashen ta yadda ba za a yi barazana ga tsaro na ƙasa da kuma hana cin zarafin al'umma ta amfani da yanar gizo a wurin bayyana ra'ayi ko kuma tofa albarkacin baki abun da ya shafi ƙasar Najeriya ba. Shugaba Buhari kuma ya yi amfani da wannan jawabin nasa wurin nuna nasarorin da aka samu na farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da ta'addanci, musamman yaƙin da ake yi da ƙungiyar Boko Haram wanda ya nuna cewar sojojin Najeriya sun yi rawar gani wurin mulkushe ta'adin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke yi da kuma aikata sauran laifuka da suke gudana a cikin sassa daban-daban na Najeriya. Haka kuma Shugaba Muhammadu Buhari ya yi tur da Allah wadare da irin yunkurin da wannan kamfani na P&ID suke yi na zambatan Najeriya na dubban miliyoyin dalar Amurka, inda ya ce gwamnati ba za ta rufe idonta ta kyale waɗanda ke da hannu wurin wannan badakalar ba tare da an yi masa hukunci na gaske domin ya zama darasi ga 'yan baya ba, tare da amfani da sababbin 'yan majalisa wanda ya ce suna ba gwamnatin haɗin kai da goyon baya na fitowa da dokoki da tsare-tsare da za su tabbatar da an yaƙi irin wannan ta'adin da kamfanonin ƙasashen waje ke haɗa baki da 'yan Najeriya wurin cutar da ƙasarsu. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka, Malam Kabiru Sa'id na wato sufi ke da na kwalejin sharan fagen shiga jami'a ta Kano ya yi ma wakilinmu Mahmud Kwari fashin baki akan wannan jawabi da shugaban ƙasa ya yi.
abubuwa da dama sun ji hankali na game da jawabin shugaban kasa na wannan bikirin shekara 59 da samun yancin kai. Abubuwan da suka ja hankali na akwai abubuwan da suka shafi canje-canje da aka samu a harkar gwamnati. Akwai canje-canje da aka dauki wasu ofisoshi aka maida su wasu ma'aikatu musamman abin da ya shafi ciyar da yara da empower da aka maida shi sabon ma'aikatar da aka yi ta taimakawa al'umma. Akwai maganar kuma ma'aikatar Niger Delta ita ma da aka dauko al'amuranta daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya aka maida shi wannan ma'aikatar. Maganar ƙara karfin ma'aikatar kuɗi da haɗe ta da aka yi da ma'aikatar kasafin kuɗi din ta ƙasa da kuma sauran abubuwa da suka shafi harkar cinikayya, harkar kasuwanci, harkar kuɗaɗe da za a fitar domin manyan ayyuka da dai sauransu. An yi bayanai da yawa da harkar tsaro da nasarar da aka samu da sauransu. Bayanan ya kunshi abubuwa da dama da dukansu abubuwa ne masu jan hankali.
Kai maganar fitar da kuɗaɗe, shugaba Buhari ya ce daga nan zuwa shekara ta dubu daga nan zuwa watan Disamba watanni uku masu zuwa gwamnati za ta fitar da naira biliyan 600 don gudanar da manyan ayyuka. Yaya kake ganin yiwuwar wannan al'amari da aka rida cewa yadda harkokin tafikar da gwamnati suke kuma wanne tasiri wannan abu zai yi?
To tasirin da zai yi shine idan har abin ya yiwu, duk da an san cewa fitar da kudade din a gwamnati abu ne da yake daukar lokaci duba da sai an bi wasu tsare-tsare, amma idan har abin ya yiwu to ana tabbatar da cewa zai motsa tattalin arziki, sannan kuma waɗannan manyan ayyukan ana sa ran su kasance ayyuka ne da za su taba rayuwar al'umma, musamman muna sa ran inde har an fara aiwatar da su a ga canji akan hanyoyi, a ga canji akan wato harkar sufuri gaba daya ba sai mota jirgin kasa da sauransu, sannan kuma a ga manya-manyan aikace-aikace da za su shafi al'amuran rayuwar 'yan kasa. Amma kamar yadda ka faɗa, akwai dubawa akan cewa fitar da kuɗin da gaggawa kamar yadda shugaban kasa ya faɗa cikin wata uku din abu ne da in aka dubi tsarin gwamnati da za a iya cewa to sai an sa ido sosai akai, akwai yiwuwar ba lalle ya tabbatu ba.
Wannan batun fitar da kuɗi ɗin yana daga saba da zancen kasafin kuɗi. A baya shugaba Buhari da jami'an gwamnatinsa sun ce za su gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa a watan tara ɗinnan da ya gabata na Satumba, saboda gwamnati ta lura cewa jinkirin da ake samu wajen gabatar da kasafin kuɗi shi yake haifar da jinkiri wajen majalisa ta amince da kasafin kuɗin. Don haka suka ƙudura aniyar cewa wannan karan za a warware wannan matsala. Kuma shi kansa shugaban majalisar dattawa Santa Ahmad Lawan ya tabbatar da cewa a wannan wata na Satumba da ya gabata za su karɓi kasafin kuɗi daga wani tarayya. Amma ga shi Satumba ya wuce kuma shugaba Buhari ya gabatar da jawabinsa bai ma taɓa wannan batu ba.
To muna sa ran mun yi ta tunanin cewa gaskiya kafin Satumba ya wuce za a gabatar da kasafin kuɗin, amma hakan bai yiwu ba, kuma a jawabinsa bai taɓo al'amarin kasafin kuɗin ba. Amma duk da haka ba za mu cire ran cewa a lokaci ƙanƙane za a iya yin hakan ba, duba da abin da ya faru ga wato kafa majalisar zattawa ta ƙasa. Idan muka duba a wancan zangon tsawon lokacin da aka ɗauka, wannan lokacin ba a ɗauke shi ba, to za mu iya cewa abubuwa ɗin a hankali ana samun sauyi, duk da lokacin da suka sawa kansu ya wuce, amma ba za mu fitar da ran cewa za a iya samun su a cikin lokaci ƙanƙane ba. Watakila shi ne ya sama ba a sake maganar ba a cikin jawabin shugaban ƙasa ɗin, amma dai lokacin da suka yi ta sawa na maganar watan tara ɗin ya zo ya wuce kuma ba a gani ba.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya suke kokawa, musamman 'yan kasuwa, da matakin gwamnatin Najeriya na rufe wato kan iyakokinta na ƙasa. Har ma majalisar dokokin ƙungiyar ECOWAS ta zartar da wani ƙuduri take cewa Najeriya lalle ya kamata ta sake nazari game da wannan mataki nata, domin akwai ƙa'idodi da aka shimfiɗa kuma Najeriya ta sanya hannu na ƙungiyar ita ECOWAS ɗin da ma ƙungiyar AU ta tarayyar Afirka. Shugaba Buhari kamar alfazansa ya nuna kamar Najeriya tana nan daram akan waɗannan matakai nata. Me kake ganin ya sa ya faɗi haka?
To in aka duba da kalaman da suke fitowa daga bangaren gwamnati a dangane da wani al'amari ya nuna cewa gwamnati ta ga alfanun dagewa da ta yi akan maganar rufe iyakoki din duk da cewa akwai wancan kira da ake samu da kuma magana da ta fito daga ita majalisar dokokin kungiyar hada kan tattalin arzikin Afirka ta Yamma amma duk da haka din gwamnatin tarayya ta duba ta ga cewa ta samu alfanu musamman a wajen bangaren harkar man fetur.
To Malam Kabiru Sa'idu Sufi na kwalejin sharan fagen shiga jami'a ta Kano kenan. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku da nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A yau da Najeriya ke bukin cika shekaru 59 da samun yancin kai. Ko ya al'umman yankin Arewa maso gabashin Najeriya ke ganin wannan bukin? Haruna Dauda gare ka.
Yau ɗaya ga watan Oktoban 2019 ne dai Najeriya take cika shekaru 59 da samun ƴancin kai daga wajen tura mulkin mallaka, wanda kuma irin wannan rana ne akan gudanar da bukukuwa a matakai daban-daban, kama daga jihohi har zuwa gwamnatin tarayya, wanda kuma shugabanni kan yi jawabi game da yarin nasarorin da suka samu da kuma abubuwan da suka sa a gaba. A yanzu dai haka ana kiyasin cewa Najeriya da mutane fiye da miliyan 200 da kuma ta kasance ƙasa na bakwai da ke da yawan al'umma a duniya baki ɗaya. Najeriya dai yana da jihohi 36 har da babban birnin tarayya Abuja na kuma da kabilu daban-daban har fiye da 500. Najeriya dai ta samu ƴancin kanta ne tun ranar 1 ga watan Oktoban 1960 daga wajen Turawan Burtaniya, kuma a wancan lokacin an yi kiyasin cewa Najeriya na da yawan mutane miliyan 45.2. Muryar Amurka dai ta nemi jin tabakunan wasu 'yan Najeriya da suka gajiya kuma suka ga yau, ko ya suke ganin yadda Najeriya take. Ambassador Muhammad Ahmed da jakadan Najeriya ne a kasar Pakistan wato shekarun 1980, ko me zai ce game da yadda Najeriya take?
To Najeriya tana da taka rawan gani, domin in ka duba lokacin da aka samu independence, yancin kai ba mu kai ko ina ba, ta wajen musamman ma arewacin Najeriya wajen ilimi an same mu mun yi baya wajen ilimi, kuma ba laifin Najeriya ba ne, laifin 'yan mulkin mallaka wanda suka zo suka shiga ta kudu, kusan shekara 100 tsakaninmu da na kudu a wajen ilimi. To lokacin kuma mu a nan arewa galibi ilimin boko bai zo ba sai kusan sai lokacin da aka 1914 aka samu kokarin aka ta shirya gibi, a lokacin secondary school bai wuce 12 ko 13 a lokacin
a arewa gaba daya.
To arewa din ba dama waɗansu din karaman hukuma wato NA su suke tafiyar da abin nan, kuma na fitar arewa gaba daya, sauran makarantunsu guda uku ne ko secondary school guda uku, daya Barewa da Kebbi daya kuma Katsina.
Ambassador Mahmud ya ce sai dai 'yan Najeriya sun yi watsi da batun noma su kuma rungumi man fetur, wanda ya jefa mu halin da muke ciki a yanzu hakan, da ma har ya kai ga batun matsalar taɓarɓarewar tsaro.
Inda zazzanin noma dama can bamu da komai, kusan zazzance mai wannan ya zama mana cikas, kowa ya manta da maganar mai, aka manta da gonaki aka koma mai din kuma ban sani ba abu ne wanda zai raka mu har zuwa wani lokaci ba. Ga kuma irin in an duba irin yadda muka samu matsalan tsaro, security problem na tsaro, zaka ga cewa shi kanshi ma ya maida mu baya.
Alhaji Bala Mutalba dai shine shugaban kungiyar 'yan jaridu shi jihar Bondo, kuma marubuci da ke bincike kan al'amuran da ke gudana yau da gobe, ga dai abin da ke cewa game da wannan samun yancin kan.
To a gaskiya dai shekara 59 ba karamin shekaru bane. A cikin wannan shekaru gaskiya an samu ci gaba a kasan gaba daya, sai dai mu a nan jihar Borno cikin 'yan shekaru 10 a baya mun samu ci baya saboda matsalolin tsaro da muka fuskanta. To amma dai a zuwa yanzu da zuwan wannan sabon gwamnati namu na yanzu, to muna ganin dai an fara samun sauƙin lamari, kuma muna tsammani dai wannan sabon lokaci da aka shiga na cika shekara 59 a gaskiya muna da cikakken fatan cewa al'amura za su yi kyau kuma za mu samu ci gaba.
A kai bayanin cewa an samu ci gaba, kamar wani irin ci gaba kake gani an samu wanda za a ce gashi nan ta kaba me Najeriya ta samu?
Eto ci gaba da za mu ce mun samu shine akwai ci gaba ta fannin demokradiya. In ka duba da a farko mulki ne na soja ake ta fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba, dan in ka duba a baya ilimin ba mutane da yawa ne suke da shi ba. In ka duba da kafin ka samu masu ilimi a cikin gari sai ka gani ba su da yawa, sai ka gani da mutum ya gama karatu ma ba wahala zai samu aiki. Amma yanzu in ka duba irin daliban da suke gamawa kowane shekara yawansu, da kuma waɗanda suna nan suna neman aikin ma ba aiki saboda yawa, anan zaka san ilimi ya bunƙasa gaskiya.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla gaida Haruna Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan yanci da Najeriya ta samu da ke cika shekaru 59.
Sunana Alhaji Muhammad Faisal. Lallai ina kishin wannan kasattawa amma shugaban namu sai a hankali.
Kana ganin an ci gaba?
Lallai an ci gaba amma ta wani fannin.
Shekaru 59 ka gamsu da ci gaban da aka samu?
Eh to na gamsu, amma wani fannin aka ci gaba, wani fannin kuma ana nan yanda ake.
Zaka iya taken Najeriya?
Eh zan iya taken Najeriya insha Allah.
Imanin mutum.
Arise o compatriot, Nigeria's call obey, to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes post shall never be in vain. To serve with heart and mind, one nation bound in freedom, peace and unity.
Ka san ma'anar wannan take?
Eh to.
Ka san ma'anar abin da ke ciki? Ka taba jin wannan take amma saboda kana dan gararin neman abin gaban ka kawai ka wuce abin ka.
Eh to, da yake makarantar da ne makarantar police ne, na san muhimmancin wannan take.
Sunana Abdullahi Hussein, gwarai mako, ina girmama kudin Najeriya.
Yanzu da baka dalar Amurka ko pound sterling na kasar Burtaniya da kuma a baka naira fa?
Eh to, yar abin dalar Amurka.
Kana nufin dala ta fi kudin ka na kasar ka?
Eh to, tunda muna ci a aba, tunda duk dai kudi ne, amma dai za a fi kodin mu.
Ya kake kimanta tutan Najeriya?
Eh to, ina daukar ta da muhimmanci gaskiya.
Zaka iya taken Najeriya?
Zan iya. Arise o compatriot, Nigeria's call obey, to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes boss shall never be in vain. To serve with heart and mind.
Yayi kafin ka kai karshe ka san ma'anar shi?
Eh mun dan san mun san ma'anar shi.
Ana taken Najeriya ana wani sankarewa.
Ina sankarewa.
Kana ganin ka gamsu da yanayin kishin da 'yan Najeriya suke a kasar nan?
Na gamsu ta wani fannin. Ta wani fannin kuma sai a hankali.
Kana ganin Najeriya ta ci gaba idan aka auna shekaru 59 da samun yancin kai?
Eh to mun samu ci gaba ta wani fannin. Ta wani fannin kuma ana nan da yanda ake.
Laifin waye?
Laifin shugabannin mu ne.
Ku wace irin gudunmuwa za ku bayar wajen ganin kasar ta ci gaba?
Za mu iya yin kokari wurin bada gudunmuwa ta fannin taimaka ma 'yan uwanmu matasa, kuma ni wata ci gaba ta same mu haka.
Sunana Magajiya Hussein, na zo daga Kano ne.
Tsakanin naira da dala wanne kafi girmamawa?
Gaskiya ina girmama dala, ina girmama naira, amma gaskiya na fi son dala. Idan ka ce za a bani da naira da dala, gaskiya zan ce a bani dala ne.
Saboda me?
Saboda gaskiya dala ya tafi naira muhimmanci, kuma kowa wajen kashewa gaskiya dala tafi naira.
Tutan Najeriya ana ganin ita wata alama ce ta ƙasa. Ya kake kimanta tutar wannan ƙasa?
Ina girmama tuta ta, kowa ina na ganta nakan ji daɗi, kuma nakan ji farin ciki a cikin zuciya na idan naga tuta ta ƙasa Najeriya. Kuma duk tutun da suke duniya gaskiya ina ta dawo tuta na ta Najeriya ta fa burge ni gaskiya.
Ka gamsu da ci gaban da aka samu yanzu shekaru 59?
Gaskiya ba samu wani ci gaba bane. Gaskiya yancin da aka samu a Najeriya gaskiya duka zero ne, ba wani ci gaba da aka samu gaskiya, ni yanda nake gani kenan.
To a gaida Isa Lawal Ikara. kamar yadda muka gaya muku a baya wato babban bankin duniya yana taya Najeriya wato murna na samun yancin kai. Akan haka muna da yar uwanmu wato Binta tana kan layi wanda zamu tattauna da ita tana wurin taron na babban bankin duniya. Assalamu alaikum malama Binta.
Assalamu alaikum, barkamu da aiki.
Yauwa, barka ka je. Yauwa, to ya bukin da bankin duniya shirya domin taya Najeriya murna?
To wato yau dai bukukunan da ake yi na ya cikan shekara 59 na samun inci Najeriya abun mai katarwa ne, ba daga can kadai Najeriya ake yin wannan biki ba, wato anan ma ana biki da shagulgula anan na matsayin samun Najeriya incinta. Muna nan ne a wannan bankin duniya wato World Bank da kuma bankin bada lamani na duniya wato IMF inda suka shirya suka wannan kayatar da mutane suka hallara jama'an Najeriya inda za a aka tattauna game da batutuwan da ya shafi kasar Najeriya, fannin mutananta da al'adunta da kuma tarihinta. To abin da ake kai kenan yanzu.
To menene batutuwa da suka taso masu dauki hankali a wurin wannan murdan?
Wato musamman dai tsaro. Tsaro din nan ina jin ya ko ina ga kowa. Sun yi maganganu sun yi akan tsaro wanda babu shi a ƙasa, sannan kuma da tattalin arzikin ƙasa. Wannan muhimmi ne. Manyan wanda suka yi magana a wurin sun yi maganar tattalin arzikin ƙasa da yadda zai shafi mutane da kuma yadda gwamnati in za ta iya dubawa shawarwarin da in ta ɗauka za a iya bi a ɗan fara samun wasu matakan da za su taimaka ma ƙasar da al'ummar ƙasa.
To wani ne ya jagoranci ko kuma ya wakilci Najeriya a wannan bikin da ake yi a bankin duniya?
Wato wajen wannan mutum uku ne a wurin nan aka zauna da su ake hira da su wannan. Akwai Dr. Rotimi, bari in baka sunayensu. Yawwa, akwai Dr. Rotimi Badero, akwai kuma Dr. Kechi Achebe, akwai kuma Edith Jibunu. Dukansu manya ne a fannin banki wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasa da kuma wajen tsaro. Sun yi magana a kai, sun taba a kai, da dai su manyan likitoci ne. Sun yi kuma maganan wannan samun lafiya, wato abubuwan da ke faruwa a ƙasar.
Wato malama Binta, menene an ce taron nan kwana biyu za a yi shi, menene abubuwa da za a yi su tsakanin waɗannan kwanaki biyu?
Wato banda tattaunawar da za a batutuwan da za su yi na abubuwa da za su yi bayani da ya shafi mutane da kuma ƙasar, akwai abubuwan al'adun gargajiya. Za a yi baje koli wanda da kayayyaki daga wannan duka daga jahohunan ƙasar Najeriya. Kowanne za a yi wannan baje kolin da za kowa zai zo ya gani, wasu za su dudduba, wasu kuma za su saya. Sannan akwai wannan film da za a kalla. Film din nan shi ma kuma na Najeriya ne da aka yi shi da ƙasar mu. To shi kuma ana jira ne, an jima kaɗan wajen rana za kowa zai shiga ya kalla. Shi ana kiran shi the milkmaid. Wato the milkmaid kamar wadda take kula da madara. Nan ma arewa ne sosai shi wannan team din. So mu ma an jima za mu shiga don mu kalla mu ga menene yake a kai da kuma bayanin da kuma me aka koyar a cikin wannan team din. Sannan kuma akwai sun yi abinci kala-kala irin na Najeriya iri-iri wanda
mun gode malama Binta, mun gode da fatan za mu sake waiwayenki akan wannan batu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar da labarai a takaice.
Amurka ta sanya takunkumi akan kamfanoni da dama da mutane da ke da alaka da hukumar bincike ta Internet da mai tallafa su Yevgeny Prigozhin dangane da kasa London din Rasha a zaben Amurka. A cikin wani sabon shiri, ma'aikatar Baitul Malin ƙasar na ƙara matsin lamba akan Yevgeny Prigozhin ba kawai akan nuna goyon bayansa ga hukumar bincike Internet ba, dangane da kokarin da yake yi na yin kasa London a zaben Amurka na shekarar 2018, amma kuma ta bayyana ƙadurorinsa waɗanda suka hada da jiragensa masu saukar angulu da jirginsa na ruwa, inji ma'aikatar Baitul Malin a cikin wata sanarwa da ya bada jiya Litinin. Hukumar bincike ta Internet wata kungiya ce da take St. Petersburg da aka fi sani da suna Troll Farm ɗin Russia, wanda wani ne mai alaka da kasuwancin Kremlin yake da shi kuma mai ba da shawara ta musamman Robert Mueller.
To duka kuma abin da muka kawo muku kenan a wannan lasariya, sai kuma can da daddare za ku je mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umurni Solomon Brown, wato Daniel Brown, da kuma injiniyan mu na wannan lasariya Mr. Cedric. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC, ke sallama da ku. Sai a dakace shirin yau da gobe. Assalamu alaikum.